break the rules.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da dare. Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Talata 7 ga watan Mayu shekarar 2024. A bangaren rahotanninmu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ganin rage farashin kuɗin wuta na rukunin bana'i. Ko kusa ba zai wani tasiri a zo a gani ba idan aka kwatanta da yanayin matsi da kunci da aka jefa 'yan Najeriya a ciki.
Gaskiya wannan karin wuta da aka yi ba mu ji dadin sa ba. Ragin da aka yi ma bai da wani impact gaskiya.
Za kuma a ji cewa gwamnatin Niger ta rufe wuraren haƙar kwal mallakar kasar Sin wato China.
Akwai wasu 'yan kasar Sin da wurinmu na kiyo na Faso aka ba su kermi suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya suna sa wani produce.
Sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban tare da Ramatu Garba. Amma fa duk sai bayan an saurari cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomin ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya sun ci an rufe mashiga guda biyu na Rafa da Karim Shalom da ake bi a kai ga shiga zirin Gaza ga mutane da kayayyaki a ɓangarorin biyu. Lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin Falastinu da ke fama da rikici. A halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar Rafa inda sashen Gokad na ma'aikatan tsaron Isra'ila ta jitsa hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukanmu, in ji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai Jens Lerg. Kogat shi ne sashen shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila a yankunan Falastinu. Hakan da yana nufin an rufe muhimman hanyoyi da ake bi da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, in ji shi. A yau Talata ne Lark ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa Rafa ita ce kadai hanya ɗaya tilo da ake shiga da man fetur. Yana mai cewa yanzu haka babu mai da motocin dakon kaya za su iya shiga da kaya a cikin Gaza, kana babu mai da za a zuba wa injin janareto da sauran na'urori da ma hanyoyin sadarwa. Baki ɗayan aikin jin kai ya shiga cikin babbar matsala. Kasar Belarus ta faɗa a yau Talata cewa ta fara gwada ƙarfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukiliya da zaran shugaba Alexander Lukashenko ya bada umarni. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi a kan dabarun nukiliya. Belarus ba ta da wani nukiliya, amma ta amince ta ɗauki bakuncin atisayin nukiliyar Rasha a kan ƙasarta da aka cimma a shekarar da ta gabata, yayin da yaƙi da Rasha ke yi da Ukraine ke ƙara rancaɓewa. An tura makaman nukiliyar Rasha da dama zuwa ƙasar Belarus a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma shekarar da ta gabata, in ji shugaban na Belarus Lukashenko a cikin watan Afrilu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a watan Yunin bara cewa Moscow ta ajiye bama-bamai a Belarus a matsayin kashedi ga yamma. Lukashenko ya ba da umarnin bazata na gudanar da binciken sojojin da za su kula da makaman. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu, kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China. Harin ya auku ne a ƙaramin hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. A cikin 'yan shekarun nan ana samun hare-haren wuka da dama a China, har da wani da aka kai a cikin watan Yuli a kudu maso gabashin Guangdong, inda aka kashe mutane shida kana mutum ɗaya ya jikata a wani hari da aka kai a wata makarantar yara 'yan mitsi-mitsi. A yau Talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale ƙarƙashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta Kudu, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu. Kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town. Wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro karkashin buraguzai, yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikata 50 ba. Sanarwar ta ce rukuni uku na ma'aikatan ceto ne ke gudanar da aiki a wurare uku inda ginin ya rushe. An kuma jibge karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka tsira da ransu. Iyalan ma'aikatan da ba a gano su ba sun taru a ofishin gwamnatin birnin domin jin labarin halin da 'yan uwansu ke ciki. Ana nan dai ana gudanar da bincike akan makasudin rugujewar ginin. A ƙarshe, Amurka ta kori wasu 'yan ƙasarta 11 da ke zaune a wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya, inda dubban iyalan mutane da ake zargin mayakan ISIS ke zaune a gurin, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Talata. Wannan shine kora mafi girma da Washington ta yi daga waɗannan sansanonin ya zuwa yau, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa. Mutane biyar a cikin 'yan ƙasar 11 an maida su inda yara da waɗanda ba Amurkawa ba ke zaune. A irin wannan aikin, Amurka ta shirya korar wasu mutane 11 mazauna sansanin. Takwas daga ciki ƙananan yara ne, za a maida su zuwa Canada, Holland da kuma Finland a cewar sanarwar.
Baba ya fi makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke kara matsa gwamnatin kasar lamba game da kara gasa musu gujiya a hannu da batun karin kudin wutar lantarki, 'yan kasuwa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce rage farashin kudin wutar na rukunin ban A ko kusa ba zai wani tasirin a zo a gani ba idan aka kwatanta da girman yanayin matsi da kuncin rayuwa da aka jefa 'yan Najeriya a ciki. Daga Abuja, wakiliyar Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Batun rage farashin wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da jawo muhawara mai karfi ne tun bayan fito da sanarwar da kamfanin rarraba wutar lantarki na Lagos, wato Ikeja Electric, ya yi a ranar Litinin 6 ga watan Mayun da muke ciki. Rahotanni dai sun yi nuni da cewa matakin da kamfanin Ikeja Electric ya fitar ya biyo umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na amincewa da batun rage farashin wutar ga masu amfani da ke gargashin tsarin band A, biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan kasa suka yi ta yi tun ranar 4 ga watan Afrilu da tsarin ya fara aiki. Wannan lamarin dai ya sanya 'yan Najeriya cikin wani yanayin matsi kuma rage kudin wutar lantarkin da aka yi ba wani tasirin da zai yi kamar yadda za ku ji daga bakin fitacciyar 'yar kasuwa kuma mazauniyar birnin tarayya Abuja.
Sunana Hajiya Aisha ta Abubakar. Gaskiya wannan karin wuta da aka yi ba mu ji dadin sa ba. Ragin da aka yi ma ba yi da wani impact gaskiya, kuma already yanzu ya riga ya shafi harkan kasuwanci kuma ya yi tsada. Saboda haka duk abin da aka rage zaki ga ba yi da wani tasiri a ciki. Saboda haka gaskiya ina so in ja hankalin masu mulki a kasan dan wannan haraji da ake sakawa yau a sa wannan gobe a saka wannan, gaskiya abu ne wanda ya gurgunta masu sana'a, kuma talakawa suna cikin halin ha'ula'i. Don Allah don Annabi masu mulki su duba su gani. Mu fa ba dala muke yi ba, kuma abin da muke producing ba zai isa a ce an biya wannan bashin ba da ake ta ansowa. Yau an so bashin ba tare da an taimaki lafiya ko wani abu ba, sai dai a an so a kashe. Ba zai yiwu a ce mun dogara mu so bashi kawai sai dai a kashe ba. Saboda haka a tausaya wa 'yan Najeriya, talakawa suna cikin wani hali.
Mai shafi akan al'amarin yau da kullum Malam Ibrahim Abdulkarim ya ce fitar da mataki a janye da gwamnatin nan ta dauki salansa ba abu ne mai kyau ba.
A sanya abu a janye na ganin ba aiki bane mai kyau na gwamnati. Akwai wanda akai musu albashi, akwai tsari na ma'aikatu, akwai na ma'aikata wanda ana biyan su aikin su, sune su yi bincike su duba kafin su fitar da abu. Bai kamata ana cewa sai abu ya je gaban shugaban kasa an sa hannu ya tafi sannan sai an ga kuma bannar da aka yi sannan sai a zo a janye. Misali shi wannan tarif din da aka janye, wannan ai tashin hankali ne mu wanda sun riga sun kori ma'aikatan su ko sun riga sun canza wani mashin da suke amfani da shi. Sannan kuma wannan azon a zo a ci kuma ba haka ake ci za a shi ba. Akwai abin da Bature yake cewa intellectual laziness. A ya kamata a ce mutane sun dukufa akan aikin su, sun yi abin da ya kamata kafin abin a fitar da shi a fuskan mutane kuma ya kawo rudani da tashin hankali.
A wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
kamar yadda kika sani a da ana shan wuta akan naira 68 a kilowatt a awa daya idan kika dauki ma'aunin aunawa duk wanda yake da generator yana da diesel misali dan dauka ni ina da generator wanda nake diesel kilo 30 yake bada amma yawanci in ka samu mai ma bai wuce baka 25 ba to a yanzu kana sayan diesel 1350 kin ga kenan a duk awa daya yana ci man lita 4 lita 4 za ta kama mu wajen 2500 da wani abu idan na raba shi a ciki da kilo 25 duk kowace kilo sai ta kama mun naira 218 ni kenan idan zan tada generator a gidana to ina ga yan kasuwa wadanda suna son su generator dinnan kuma su samu riba so da gwamnati ta kai shi 225 ba wai ba a yi lissafi bane amma kamar yadda mutane suka yi kuka gwamnati ta ce to ta rage za a maido shi naira 206.80 an rage naira 18.20 wanda yake rago duka bata wuce kishi 8 ba idan kika diba wannan ragowar da aka yi za a iya cewa ragowa ce wadda bata takara ta amsa ba amma dai ana yi da kai yafi a ce ba a yi da kai to gaskiya al'amari shine gwamnati sai ta ƙara diba ta ga in akwai wata makafa da za a yi a ƙara rage mutane a rage musu
idan ana iya tunawa a farko watan Afrilun ne gwamnatin Najeriya ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki akan naira 225 kilowatt daya a sa'a guda ga masu amfani da wutar lantarkin na band A wanda farashin ya bambanta da saura matakan Lima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Halima Abdurrauf masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a yi zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to madalla yanzu kuma shirin zai shiga Niger inda gwamnatin kasar ta hannun ma'aikatar kula da ma'adanai ta ba da umarnin rufe wani kamfanin haƙaƙƙuwar mallakar kasar sin wato China mai suna Sahara Sari bayan samun shi da laifin gurɓata muhalli kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana
Gwamnatin ta dauki wannan matakin ne na rufe wuraren haƙar ma'adanan zinare da ke arewacin kasar ne dai bayan da wasu dabbobi suka mutu sakamakon shan ruwa mai dauke da guba a wurin. Ma'aikatar kula da ma'adanan kasar ce dai ta bada umarnin rufe kamfanin na kasar ce na mai suna Sahara Sar bayan ziyarar gani da ido da wata tawaga ta masu bincike inda ta ziyarci wuraren kuma ta tabbatar da zargin da makiyayan suka yi na cewa guba na halaka musu dabbobi. Isa Husa mai garin Tamanit ɗaya daga cikin garin da lamari ya fi shafa.
Da muka samu kona biyun ga da suka wuce akwai wasu yan kasar sin da wurin mu na Kiyo na Faso aka ba su permis suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya suna sa wani produit wasu abubuwa wanda suke fashewa suna aiki da su bisashen mu suna zawa suna shan ruwa wannan wanda suke fiddowa cikin rijiyoyi ba su mushi wata kariya bisashen mu suna mutuwa gaskiya bisashen mu sun jima suna mutuwa muka gane cewa ashe ruwan nan da mutane yanga ke zuba su ne suke kashe mana fusaje shi ne da an ka samu wannan matsala mun ka kai kukan mu ga magabata mun ka yi magana mun ka ce da Allah a kama wannan abu matsalar ta yi yawa ga yanzu dai gendarme da police sun je tare da delegate administrator delegate na tablet sun je sun sayar da wa'annan ayyuka
kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun jima suna kokawa da yadda kamfanonin kasashen waje da ke haƙar ma'adinai ke gurɓata muhalli Suleiman Bube mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Agadez ya bayyana gamsuwarsa da wannan matakin
rike kamfanin nan da aka yi abu ne wanda gaskiya mai kyau ne saboda ai ba yau bane ba ƴan kungiyar farfalla sun sha kiraye suna ce ma gwamnati da ya dakatar da wannan abun ko a sa tsari cikin shi saboda gurbatar da muhalli da kamfanin nuka ruwa nan suke yi kamfanin nukan nan masu zuwa suna fidda ma'adanai ko ince masu musamman ma masu fidda zinariya musamman kamfanin nuka na ƴan kasashen waje misali in muka dauka ƴan China da suke nan suna fidda zinariya diya wanda suke nan suna fidda arzikin kasar Niger kuma lalle mu ba mu gani a kasa babu wani abu mai muhimmanci wanda zaka gani sun te sun yi wanda tallafawa ne za su yi ga shi talaka wannan dan kasa wanda yake wajen nan da aka zo ana fidda arzikin shi kenan mu wannan guduri gaskiya ya mana daidai
kungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman dai sun jaddada buƙatar tallafin gwamnati ga waɗanda abin ya shafa domin taimaka musu maye gurbin dabbobin su da suka mutu Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
An gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai ga basdani sawa
wani gari
bai canja da asuna
madalla masauraran mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban a Jamus kamar sauran kasashen yamma doka ta hana mutum ya aure mace fiye da daya kuma a wasu lokutan akan yankewa wanda aka samu da laifi na take wannan doka hukuncin dauri a gidan yari ko a ci shi tara bugu da kari yin barz da wannan dokar kan haifar da wasu matsaloli na tattalin arziki da kuma rasa wasu damarmaki ta fuskar shari'a to koya yan Afirka mazauna Turai da addini da ma al'adar su ta baiwa damar auren mace fiye da guda ke rayuwa a karkashin wannan dokar
al'adar ta riga ta bambanta ko ka zo nan doka mace daya suka ce zaka aura idan kuma kace wai mata kace ta biyu kana son ka kata nan gurin ba za a yadda ba ba shi a cikin doka
na ya aure mata biyu hukumar ai sai kaje ka samu problem shi yanzu a bincike ka shi wani bai zo kaman ba akan ba kafin ya aure ka
ni don kai ne na rabiu shi zaman dokar don kai shi kaman court shi bai baka izinin wannan ba
maudu'in shirin na wannan makon kenan sai a biyo mu dan jin cikakken shirin da zai fayyace wa mai sauraro abinda dokar ta kunsa da kuma fadi tashin da maza masu mata fiye da ɗaya ke yi da masu kansu matan da ke fuskantar kalubale a tsarin da ya hana auren mace fiye da ɗaya sunana Ramutu Garba Baba madalla laifin auren mace fiye da ɗaya wato bigamy a turancin ingilishi laifi ne babba a akasarin kasashen yamma batu ne kuma da aka jima ana cece kuce a kansa amma me dokar ta ce ya take shafar baki da ke zaune a waɗannan kasashen Dr. Munsan Ibrahim malami ne a Jami'ar Cologne da ke Jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a nan ya yi wa muryar Amurka takaitaccen bayani
auren mace sama da ɗaya ba abu ne da yake faruwa kasafai ba a tsakanin yan Afirka ko in ce sauran al'ummar musulmai hakan kuwa yana kasancewa ne saboda kowa ya san ba abu ne da doka ta halatta ba sai kuma tsadar rayuwa tunda kamar dai a tsakanin musulmai zan iya cewa miji ya san cewa haƙƙinsa ne ya ɗau nauyin matar da ya aura ciyarwa tufatarwa da muhalli to idan za ka yi wa mace sama da ɗaya wannan abin da watakila mahaifiya da za ku samu abu ne ba mai sauki ba shi yasa abin yawanci yana faruwa ne da sanin mata ta biyun da za a aura ita ma don maslahatta ko kuma dai wani abu makamancin haka
duk da tsauran wannan dokar dai akwai 'yan Afirka da dama da ke auren mace fiye da ɗaya Malam Sama'ila Awwal Warzo da ya shafa fiye da shekaru 20 a Jamus ya ce auren mace fiye da ɗaya na tattare da ƙalubale amma kuma shawara ce ya ce da ta rage wa mai shiga rijiya
idan ka auri mace sama da guda ɗaya su dai abinda suka sani wanda ka fara aure din nan ka ba da sunanta ita ce matarka saboda haka ta biyin nan wannan ruwanka to da yake dama sunan kuɗa ne ake na kuli da dankali wato wannan mai zaki wannan mara zaki saboda haka su ba abin da dame su kai auren mako kan Allah ya saka auren saboda ba ƙasa ce musulunci ba babu abin da ya dame su ka wanda ka fara ba da sunan ta kace ita ce matarka to ita aka sani in ka kawo wata ma ka ce matarka ba wanda zai kula ka kai ya rage ruwanka in kace zaka yi sama da mace daya ka tsaya ka bi yanda addinin ka yace kai gaskiya tsakanin su on kuma ka kito wannan ruwanka amma dai su anan birnin Jamus ba su yadda da ka auri sama da mace ɗaya ba saboda haka yanda zaka tsara abun kamar misali akwai abokai na wanda suke da mata biyu to sai dai daya ba za ka za da ka riga ka bada sunanta to sai dai idan kaga za ka yi adalci ku yadda tun farko da ita da dayar su sani cewar to dokar kasar nan ga yanda take saboda idan wani abu ne a fadi tare ne a tashi tare in wani abu ne yazo wanda za a bayar dole ne ya mana an yi agreement domin a raba idan kuma kace wai matar kace ta biyu kana son ka ta nan gurin ba za a yadda ba ba shi a cikin doka saboda ka ya rige ruwanka ka dinga tsallan kwadi dan zance kana nan wata kadan kana nan sannan kuma wata kadan kana Afirka
A daidai lokacin da mace ta kasance a matsayin ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu takan fuskanci tarin matsaloli ganin yanda dokar kasar ke biris da kokenta saboda kuwa hukuma bata san da zamanta ba a kasar da dama ake tafiyar da duk al'amuranta bisa tsari guda
ita matar idan bata da izinin zama misali tace mijinta na da izinin zama ba wanda zai saurare ta saboda me saboda ita ba a yadda cewa ita ma ta shi bace so saboda ka duk wani abu wani benefit ko wani wata dama da za ta samu ya ce wai dan ta auri wani wanda yake zaune a nan duk bai taso ba wanda zai kula ta ba san da wannan magana ba so dokar dai a takaice ta yi sticking ne kawai ta tsaya ta jajirce kan mace kwaya daya saboda ka idan kai mace sama da guda daya ba ta a cikin tsari kuma wannan ba zai sa cewar za a yi mata wani abu domin kai ka aure ta ba ruwan duka da wannan a nan kasar Jamus a bisa sani na
to kamar yanda wata kila aka sani masu rajin kare haƙƙin dan adam a kasashen Turai da ma yamma sun ci gaba da fafutukar ganin an mutunta ƴancin kowane dan adam kan duk wani zabi da ya shafi rayuwarsa shin ko abu ne mai yiwuwa a daga miliyoyin bakin da ke rayuwa waɗannan kasashen da al'adarsu ta amince musu auren mace fiye da ɗaya kafa nan gaba har wa yau Dr. Musin ne yayi ƙarin bayani
inda za a tabbatar da irin yanci na kowa haka abu ne da ya kamata a ce an halarta tunda an halarta auren jinsi an halarta abubuwa da yawa da za a ce a wani wajen ba za a iya halartawa amma saboda cewa dan adam yana da yancin kansa so watakila a wasu kasashen da babu masu tsoron ra'ayi watakila a samu ko dan kwarekwarewar halacci a yi wa haka amma dai abu ne da ba shi da tabbas gaskiya amma in muna tunanin indi progressive left wing politics siyasa za su dare madafin mulki a sassauta ra'ayinsu kan wannan abu
to a yayin da muke shirin nada tabarman shirin mun ji daga bakin wata amarya da ta nemi a saka ya sunanta kan hali na samu da rashi da ta ce ta tsinci kanta saboda wannan doka
yau shekara na hudu kenan da aure amma sun hana ni visa zuwa Jamus duk da cewa matsayin mai aiki zan je dan yana da wata mata a can
to Allah ya kawo mafita Majalla to da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gare banban a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ba mu ta garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla masu tsaro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa.
Na yi shirin bin sabuna dauniya dan Allah mai sauraro kuma gaci giya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma soko kun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina sanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fata ina tafe da yi karo da dan Musa yazo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane ke kin yi matuwa kace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo banyo ba garin fula ni ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galbabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dantana
da haka ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
hukumomin ayyukan jin kai na majalisar dinkin duniya sun ci an rufe mashiga guda biyu na Rafa da Karim Shalom da ake bi a kai ga shiga zirin Gaza ga mutane da kayayyaki a bangarorin biyu lamarin da ya katse hanyar rayuwa ga fararen hula fiye da miliyan biyu a yankin Falastinu da ke fama da rikici a halin yanzu ba mu iya kai ga mashigar Rafa inda sashin Gokad na ma'aikatan tsaron Isra'ila ta jitsa hanyoyin baki daya da ya hana mu gudanar da ayyukan mu in ji kakakin ofishin shirya ayyukan jin kai Jens Lerg Kogat shine sashin shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila a yankunan Falastinu. Kasar Belarus ta faɗa a yau Talata cewa ta fara gwada ƙarfin sojanta domin tabbatar da ta shirya girke makaman nukiliya da zaren shugaba Alexander Lukashenko ya bada umarni. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana shirin gudanar da wani atisayi akan dabarun nukiliya. Belarus ba ta da wani nukiliya amma ta amince ta dauki bakoncin atisayin nukiliyar Rasha akan kasar ta da aka cimma a shekarar da ta gabata yayin da yaki da Rasha ke yi da Ukraine ke kara rancabewa rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wasu guda 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China halin ya auku ne a karaman hukumar Xinjiang a lardin Yunnan rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin a yau Talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta Kudu lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town
To baki ɗaya kuma da haka muka kara ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce an gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da Julie Lawrence Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.